فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na ranar Litinin 25 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433, wanda kuma ya zo daidai da 13 ga watan 8 miladiya ta 2012, a wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nahl. Kamar yadda muka saba, ga kadan daga cikin tambayoyin da muka samu za mu ansa. Mai tambaya ta farko yana cewa, bayan shirka shin akwai wani laifi da ya kai girman shan taba? To, ban san me ya jawo wannan tambaya ba. Babu shakka akwai as-sab'ul mubiqat da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim. Sai ya shita ne as-sab'ul mubiqat, ku nisanci abubuwa guda 7 masu halakarwa. To, bayan shirka, ash-shirku billah, abinda ya faɗa as-sihr, sihiri, قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، سيقذف أكل الربا، أكل مال اليتيم، قذف المحصنات الغافلات، سنتولي يوم الزحف. ولا نسوني أبو بوا قدا بكوي دعنا صلى الله عليه وسلم يزانا يتكوني سنش أبو بوا قدا بكوي ليففك بكوي ما سحل كروا شركة دع الله سهري كشري با بس قسكيا با سننجوية بايا ranar yaki, sannan cin dukiyar maraya, cin riba, sannan yi wa muhsanat, wato mata katangaggu kamammu, yi musu kazafi. Waɗannan su ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Babu shakka shan taba yana daga cikin muharramat, abubuwan da suke haramu, amma ba za ka ce ya kai kisa ba, ko ya kai cin riba, ko ya kai cin dukiyar maraya. Wannan laifi ne wanda ba kai kadai zai shafa ba, ya shafi hadda shi wanda kai wa, wato abin ne, laifi ne wanda yake mai naso, tun wanda zai kashe wani ba bisa gaskiya ba, ko kuma ya ci dukiyar maraya. Haka nan sihiri wani abu ne wanda shi ma yana kusa da shirka, kusan shirka ce ma, tun da daukan haƙƙin Allah ne a baba wani, da neman abin da Allah ta'ala shi kadai yake yinsa gurin wanda ba Allah ba. Shan taba yana daga cikin muharramat, amma bai kai waɗannan ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana. Sai mai tambaya ta biyu yake cewa, me ingancin hadisin da yake magana kan cewa idan mutum ya yi sallar asuba sannan ya zauna a inda yake har rana ta fito, kuma sannan ya kuma yin wasu salloli, wato ya yi raka'a biyu, to kamar wanda ya hajji da umara ne cikakku? Hadisi ne tabbatacce, hadisi ne hasan li ghairihi, hadisi ne ya tabbata, yana cikin al-mu'jam al-kabir na Tabarani, yana fadar falalar sallar walaha. Mutumin da ya zauna masallaci bayan an gama sallar asuba ya jirawo har rana ta dago, ya tashi ya raka'a biyu, to zai samu lada irin wannan. Sai mai tambaya ta gaba, da yake tambaya akan hukuncin daukar Al-Qur'ani ba alwala. Alwala yayin daukar Al-Qur'ani mustahabbi ne, ba farilla bane, ba wajibi bane. Idan kai wani abu na kamala, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son ambaton Allah lokacin da yake cikin dahara. Don haka idan mutum ya yi dahara ya ambaci Allah a wannan lokacin, ko ya karanta alqur'ani to yayi abin da yake mustahabbi sunna amma da zai dauka ba shi da alwala ko ba shi da tsarki wannan ba haramin yayi ba a kaida ce ba ya da alwala sai ya dau abin nan sai ya dau alqur'ani to wannan ba laifi bane yin alwala din mustahabbi ne sai mai tambaya ta gaba da yake cewa mai hukuncin matar da ta yi bari a watanta na biyu shin wankan da za ta yi na ibada ne ko na al'ada dukkan wani jinin da ya fito daga mahaifa da wanda wato maɓuɓɓugarsa mahaifa ce to shi ne ake kira jinin nifas sawa'un haihuwa ce ko bari ne saboda haka in dai har ta yi bari kuma jini ya fito a wannan jinin da yake fita sunansa damun nifas ba wai sai ta haifi ɗa cikakke ba lafiyayye sannan yake kira su jinin biki duk jinin da mahaifa za ta riƙa fitar da shi shine ake kira damun nifas saboda haka yana da hukuncin jinin biki za ta jira har lokacin da ya ɗauke sai ta yi wanka sannan sai ta ci gaba da ibada sai dai idan ya wuce kwana 40 to ya zama jinin larura sai ta ga likita sai kuma wanda yake tambayar ingancin hadisin cewa wanda ya samu sallah ta jam'i kwana 40 ya ce wai an ce dan aljanna ne akwai hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin Umama da waninsa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda ya riski sallah cikin jam'i bai taɓa rasa kabbara harama ba wato kabbara farko lam tafutu takbiratu ihram kutibat lahu bara'atan za a rubuta masa kubuta daga abubuwa guda biyu za a rubuta masa kubuta daga munafici sannan za a rubuta masa kubuta daga wuta wannan in ya sa musallar 40 ta jam'i ba tare da ya rasa kabbara harama ba wannan ya tabbata akwai lafazin da yake munkar bai tabbata ba wanda yace wanda ya salla 40 a masallaci na wanda ta sa alhazamu in suka je sai su yi kwana 8 a Madina saboda wasu samu sallah 40 to wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne munkar wannan ne ya inganta kuma shi wannan kowane masallaci ba wai sai masallacin Madina ba wannan kaɗan daga cikin tambayoyin da za mu amsa sai kuma mu je ga tafsiri za mu tashi daga wallahu ja'ala lakum min anfusikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون
الله تعالى يتكبرتشوا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة kuma Allah shine wanda ya sanya muku ko ya halitta muku min anfusikum daga jinsinku azwajan matan aure waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada sannan ya sanya muku ƴaƴa da jikoki daga matan ku na aure warzaqakum min at-tayyibat kuma ya azurta ku daga dadadan abubuwa afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi hum yakfurun yanzu ashe da ƙarya ne za su yi imani kuma su kafirce wa ni'imar Allah kamar yadda muka faɗa Ubangiji ta'ala ya ci gaba da lissafa ni'imomin da yayi wa dan Adam wanda su karan kansu dalilai ne da suke tabbatar da uluhiyarsa shi kadai da cancantar abauta masa ba tare da an yi shirka da shi ba. Ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan, Allah ya sanya muku matan aure, min anfusikum daga jinsinku, wato ya sanya muku su daga jinsinku ba daga wani jinsi ba, wanda ita kanta wannan ni'ima ce kamar yadda muka faɗa a jiya. Sannan waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada, Ubangiji ya sanya muku ƴaƴa da jikoki daga matanku, wato ya zamana Ubangiji ta'ala ya yi muku abinda zai sa jinsin naku ya ɗore bayan samar da ku. Sannan kuma sanya auratayya tsakanin mace da namiji. Sannan kuma Allah ta'ala ya samar da maza abinda da ƴaƴa da jikoki ta hanyar auratayya ɗin, wanda wannan shine zai sa jinsin ɗan adam ya ɗore, ya ci gaba da ƙaruwa, ya ci gaba da yaɗo, ba ya riƙa raguwa ba. Da babu wannan, to babu shakka da jinsin ɗan adam ya ƙare tunda mutuwa ake. To amma tunda ana hayayyafa, jinsin ɗan adam zai wanzu. Sannan kai karan kanka a matsayinka kana so kaga cewa ka bar baya ta yadda sunanka za a ci gaba da ambatansa, ta hanyar ambatan sunan ƴaƴanka, don sun duk wanda za ka haifa za a jingina shi zuwa gare ka. To wannan kuma wannan ni'ima kuma za ta samu ne ta hanyar ƴaƴa da Allah ta'ala zai baka, ƴaƴanka ko ƴaƴan ƴaƴanka, wato jikokinka. Tunda tun daga nan ne za su ɗau sunanka, ɗanka ya ɗau sunanka, jikanka ya ɗau sunan ɗanka da sunanka. Wannan kuma ita kanta ita ma ni'ima ce. Dan adam yana son wannan domin yana son ambatansa ya ci gaba da zama koda bayan ya mutu. To Ubangiji ta'ala shi ya ba ku wato hanyar da hakan za ta yiwu. In ba dan ya ba ku hanyar da hakan za ta yiwu ba, ba za ku samu haka ba. A nan za mu ga Allah ta'ala ya jingina ƴaƴan zuwa ga matan. Ya ce wa ja'ala lakum min azwajikum banina, min azwajikum, sai aka ce daga matanku Allah ya ba ku ƴaƴa. Tare da cewa ƴaƴa ba za su samu daga mace ita kadai ba, sai tare da namiji, daga dukan biyun ne, kamar yadda Allah ce basta minhuma rijalan kathiran wa nisaa, ta hanyar namiji da mace, ta hanyar Adam da Hawwa Allah ta'ala ya yada mutane maza da mata a doron kasa. To amma anan gashi Allah ta'ala sai ya tashi sai ya ce min azwajikum, daga matanku, ba a ce daga ku ba da ku da matanku, sai zama da kawai matan aka jinginawa. To malamai suka ce saboda shi namiji abinda zai fita daga jikinsa, wanda shi ne dugon maniyin da zai fita daga jikinsa, sanda zai fita daga jikinsa baya da wata kima, baya da wata daraja, baya da wani abinda za a gani a yi sha'awa, sai lokacin da ya shiga mahaifa, lokacin da Allah ta'ala ya canza masa kamanni har ya zama mutum. Sannan kuma ita wannan mata ta goyi wannan ciki, sannan har lokacin haihuwa ya ta haife shi. Don haka za ka ga cewa sanda zai zama wani abu mai daraja mai kima, lokacin yana cikin uwan ne. Don haka sai ya zama an jingina mata sama da a jingina masa, shi sanda yake jikinsa ba ya da wata kima. Min ma'in mahin, Allah ya kira shi ruwa wulaƙantacce. To amma lokacin da ya je cikinta ya zama mutum, har ma kuma ta zo ta haife shi, to sannan sai ya yi daraja, sai ya yi kima. To da aka tashi sai aka ce to daga wajenta ma ɗan yake, sai aka manta ma da shi uban, tun da cewa akwai shi ma rawar da ya taka kafin samun ɗan. To wannan shi ne hikima ta sa koda wajen arriƙu wal furriya, wato zaman yaro ɗa ko zaman shi bawa, ana la'akari da ita uwa. Shi yasa idan uwa ya ce to ƴaƴanta za su zama ƴaƴa ne, in uwa baiwa ce ƴaƴanta za su zama bayi ne, wato ana la'akari da ita ne saboda wannan daraja din. Akwai misali da Abul Wafa ibnu Aqil, ɗaya daga cikin limaman Hanabila a Baghdada, ya bayar kamar yadda Abubakar ibnu al-Arabi al-Qurtubi yake faɗa. Yace misalin wannan kamar misalin da wanda yake tafiya ne yana cin dabino, ya shiga ta gonar wani, ya tauna dabino, ya yadda ƙwallon a cikin gonar. Wannan ƙwallon dabino yau da gobe sai ya tashi ya zama itacen dabino, ya girma ya ƴaƴa. Dabino na waye? Na mai ƙwallon dabino ne ko mai na mai gona ne? na mai goda ne sanda ya jefar da shi baya da kima baya da daraja shi ba baya so shi yasa ya jefar saboda haka sanda kuma ya tashi ya girma a nan cikin gona to yayi zama mai kima kaga ba zai dawo ya zama ya ce ai dabidan nan shine mai kwallon ba saboda haka ko dai a bashi kayan sa kuma za a yi masa adalci to a raba kaga wanda rigima ce daruni to haka Allah ta'ala ya sanya ya ambaci ƴaƴa din sai ya ce suna fitowa daga ya saman muku da ƴaƴa daga matanku bai ce daga ku da matanku ba saboda wannan hikima din Allah ya ce wa hafada da jikoki wannan hafada malamai sun yi wato maganganu da yawa wajen fassara hafada din nan wasu sun ce hafada ana nufin jikoki kamar yadda muka faɗa wasu suka ce hafada ana nufin wato al-khadam masu hidima wasu suka ce hafada ana nufin sirkai wato Allah ya sanya muku daga matanku ya sanya muku ƴaƴa wa hafadatan da sirkai saboda waɗanda za su auri ƴaƴanku mata sun zama kamar ƴaƴanku su ma saboda haka sai aka kira wasu hafada to wasu sun ce hafada anan ana ɗaukan wannan ma'anar wasu suka ce ana nufin khadam wato masu hidima wato Allah ta'ala ya sanya muku ƴaƴa wa hafadatan sai ya zamana banina wa hafadatan dinnan a wannan kaulin ma'tuf ne akan azwajan to wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa banina wa hafada ba zai zama waja'al lakum min azwajikum tunda sirkai ai ba daga matanku suke abin nan ba matanku ne ke haifar sirkan ba sai dai a sai ƴaƴa mata wanda za a samar da su rubutaka din to amma dai magana mafi inganci a cikin maganganun malamai wajen fassara kalmar hafada tana nufin jikoki tana nufin ƴaƴan abin nan ƴaƴan ƴaƴa auladul aulad ƴaƴan ƴaƴa sawa'un ƴaƴan maza ko ƴaƴan mata duk za su shiga ƙarƙashin wannan ubangiji tace ya ce wa razaqakum min at-tayyibat kuma ya azarta ku daga dadadan abubuwa wannan shi ma ɗaya daga cikin abubuwan da wanzuwar ɗan adam ba za ta yi ba sai da shi shine arziki shine abinci bayan an faɗi iyali ba abinda ɗan adam zai yi tunani kuma sai abinda zai ciyar da iyalin Allah ya baka ƴaƴa wanda ni'ima ce daga cikin ni'imominsa sannan kuma ya baka abincin da zaka ci ka ciyar da waɗannan iyalin wannan shine tamamin ni'ima din in ba haka ba sai su zama maka nauyi har ma ka ga wasu sun gudu sun bar ƴaƴan sun wasu kuma suna neman kai da su saboda ba su samu abinda za su basu ba ko sun ki neman abinda za su basu da kansu dan Allah ta'ala ba zai hana su ba idan har sun nema shi yasa Allah ta'ala yake hada waɗannan abubuwa guri guda ce almalu wal banuna kaga dukiya sai aka ce da ƴaƴa saboda in ƴaƴa aka zaka ƴaƴa ba duki ba abinda zaka ciyar da su to ya zama tashin hankali shi yasa Allah ta'ala yace zuyyina linnasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina sai yace wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddati saboda a hada maka ni'imomin guda biyu domin da haka ne zaka samu kwanciyar hankali zaka samu nutsuwa babu shakka ƴaƴa ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Ubangiji ta'ala yake ma wani shi yasa Allah ta'ala ya kirawo su hiba wato kyauta kyauta ce Ubangiji yake yi wa wanda ya so ya habu liman yasha'u inasa wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhu dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima Ubangiji ya kirawo ƴaƴa maza ko mata kyauta kyauta ce shi yasa mu'minai suke addu'a ibadur rahman rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun qurrata hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka zurriyatan tayyiba wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kaga duk Allah sai take kiran abun hiba 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 abin da take nufi kyauta ashe kaga ƴaƴa ni'ima ce daga ni'imomin Ubangiji sannan kuma Allah ta'ala ya hore maka abinda zaka ciyar da su ka shayar da su shi yasa Ubangiji ya kawo maganar arrizqu bayan ya ambaci ƴaƴa din da jikoki sai ya ce wa razaqakum min at-tayyibat sannan ya ce afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun yanzu da ƙarya ne za su yi imani amma su kafirce wa ni'imar Allah su duka jingina ni'imar Allah zuwa ga waninsa kamar yadda ya zo a hadisin ganin Ubangiji ranar gobe kiyama yana cikin sahihu Muslim wanda sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shin za mu ga ubangijin mu ranar gobe kiyama annabi yace za ku ganshi kama tarawna al-qamara laylatal badr aw kama tarawna ash-shamsa fi adh-dhahirati wa kama tarawna al-badra al-qamara laylatal badr la tudamuna fi ru'yati za ku ga ubangijin ku wanda kuke ganin rana lokacin garjinta tunda ta raba tsaka su kowa ya daga kai zai ganta hakanan kamar yanda za ku ga kuma wata lokacin da ya cika 14 babu abinda zai sa ku kasa ganin sa za ku ganshi ba tare da kuma kuna turereniya ba kowa zai ganshi daga ko ina yake to shine a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji zai yalqal abda fayalqal abd ubangiji ya hadu da bawa a gurin sai ya ce da shi alam uzawwijka alam ukrimka alam usakhir laka al-ibla wal-khayl ko al-khayl wal-ibl wa azarka tar'asu wa tarta' ko wa tarba' sai ubangiji ya rika gayawa dan adam bawa irin ni'imomin da ya masa ya rika cewa da shi shin ban baka matar aure ba ban baka ban karrama ka ba shin ban hore maka dawakai da raƙuma ba wato ban hore maka abun hawa ba shin ban barka kana shugabanci ba wato ka zama shugaba a cikin mutananka ko kuma ka miƙe kafa ka ji dadi shine watar ba ka miƙe kafa ka zauna ka ji dadi a watar waye watarta ko a wata nuska din watarta ka rika kolewa kana fantamawa sai ya ce bala haka ne sai ubangiji ya ce to me kai daga nan to sai ce to kai imani da ni sai ce ya ubangiji na manta ne sai ce to mu ba mun manta da kai kamar da ka manta tunda ka manta da mu ba mun manta da kai sannan ya hadu da na biyu shi ma ya karanta masa irin waɗannan ni'imomi da ya masa ban baka aure ba ban karrama ka ba ban baka abun hawa ba ban baka shugabanci a cikin mutananka ba ban sa ka miƙe kafa ba ka ci dadi sai ya ce bala ce to me kai daga nan kai wani abu dai bauta mu ya ce a'a ya ubangiji sai ya sallama ce fal yawma nansaka kama nasita na mu ma yadda kai watsi da mu yau za mu manta da kai sai ya hadu da na uku shi ma Allah shi ma ya gaya masa Allah ya gaya masa irin wannan to shi kuma a lokacin sai to me kai daga nan sai ya ce amantu bika wa bi rusulika wa sallaitu wa saddaqtu wa sumtu wa tasaddaqtu nayi imani da kai nayi imani da manzanninka sannan kuma nayi sallah nayi azumi nayi zakka sai ubangiji ya ce idan hahuna ko hahuna idan to tsaya anan hatta nuqima alayka ash-shuhud tsaya anan mu kawo shaidu tukunna saboda haka sai Allah ta'ala ya cewa naman jikinsa da kashinsa da gabobinsa ku yi magana dan ubangiji ya yanke masa hanzari hanzari sai su bada shaida akasin abin da ya fada munafiki ne abin nan da ya fada duk ba haka bane sai ubangiji ya sa shaidu su fada abin da ya faru ba don komai ba ubangiji ya ce dan a yanke masa hanzari kada ya ce ya haka shi ne Allah ta'ala yake gaya mana cewa waɗannan gaɓoɓi za su yi wa mutum shaida jinsa da ganinsa wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nari fahum yuzaun hatta idza ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين هكا أبنجي يتشي لا لدى الله ذي كاوس شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم
da jinsu da ganinsu da gabobinsu da fatinsu sai su musu shay da irin abin da suke ji suke aikata sai su rika mamaki wa qalu li julud lima shahidtum alaina ya za ku yi mana irin mummunan shaida irin wannan qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay Allah da ya bawo kowanne abu damar yayi firici shi mune ya bamu dama mu yi magana wa huwa khalaqakum awwala marra da ba ku yayi kuma gashi kun dawo kuma wanda irin koyawa kuke yi kuna yin abu kuna zaton cewa mu ba za mu yi magana ba wa kuntum tastasiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum ba ku tsammanin haka za ta faru kuna tsammanin abubuwan da kuke Allah bai sani ba to wannan mummunan zato ne kawai kuke yi zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardaakum wannan zaton da kuke shi ya halaka ku kun zata cewa kun tsira to haka ubangiji ta'ala zai sanya gabobin mutum su yi masa shaida ranar gobe kiyama ya kafircewa Allah ya imani da ƙarya Allah ya ci gaba da cewa wa ya'buduna min dunillah
wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi shay'an wa la yastati'un فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون
to amma saboda bijirewa ta dan adam duk wadannan ni'imomin da Allah ta'ala ya masa sai ya rufe ido maimakon ya bautawa Allah shi kadai ya sadu da ya mika wuya ga umarnin Allah yayi bidokokin Allah yayi masa da'a yayi abinda manzanni suka zo da shi sai ya bari sai ya kama wasu ba Allah ba wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an wa la yastati'un kuma suna bauta ba wani ba Allah ba wanda bai mallakar musu wani arziki ko ya yake ba daga sammai ko ƙasa wa la yastati'una ba ma za su iya ba Allah ce fala tadribu lillahi al-amsal dan haka kada ku rika sanyawa Allah kini inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun lalle Allah shine yake sanin komai ku ba ku sani ba wato ya'buduna min dunillah suna bauta ma wani ba Allah ba wanda suke bautawa ba zai iya musu komai daga cikin ni'imomin da Allah ya musu ba Allah ta'ala shine yayi musu ni'imomi daga sama da ƙasa ya saukar musu da ruwa ya fitar musu da tsirrai ya ba su itatuwa ya ba su lafiya ya ba su abinda za su ci a kullum amma maimakon shi su dawo su bauta masa shi kadai sai ya zan sun rike waɗanda ba za su iya musu komai ba za su mallaka musu wani irin arziki ba daga sama ko daga ƙasa shay'an ko ya yake ko mun kankanta sa ba za su iya musu ba to kaga babu shakka wannan bayani ne na butulcin dan adam butuli ne baya duba ni'imar da Allah ta'ala ya masa baya duba irin abinda ubangiji ta'ala ya hore masa wanda zai sa shi ya dawo ya sadu da ya miƙa wuya ga Allah wannan yana ƙara ƙarfafa batun ubangiji da ayar da ta wuce afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun su rika kafircewa ni'imar Allah suna turbide ta su binne ta da shirka da barna shine Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal wato kada ku sanya wa Allah kishiyoyi kamar da ce fala tajalu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya wa Allah kishiyoyi alhalin kuna sani al-amsal sune al-ashbah wasu wanda za ku dauke su tamkar ubangiji ku kwatanta su da ubangiji ce su ma yadda ubangiji yake da cancantar bauta su ma haka suka cancanci a bauta Allah ta'ala ce kada ku yi haka inna Allaha ya'lamu ubangiji ya sani wato shi ya san komai wa antum la ta'lamuna ku ba ku sani ba saboda shi ya san mummunar aikibar wannan abinda kuke yi na shirka ko ba ku san mummunar aikibar ba shi yasa yake gaya muku kada ku yi haka domin abin ba zai yi muku kyau ba nan gaba sannan yace daraballahu masalan
daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala shay'in shahran hal yastawun alhamdulillah bal aktharuhum
sannan Allah ta'ala ya ba su misali
daga irin rayuwarsu, to daga rayuwarsu yadda take rayuwar Larabawa a wancan lokaci, rayuwar ce ta masu iyayen gidaje da bayinsu. To sun san cewa akwai bawa wanda shi ba shi da ko baya da katabus, ba abinda zai iya yi, ga kuma ɗa wanda yake ɗa ne mai ƴanci, Allah ta'ala ya bashi arziki kuma yana fitar da dukiyarsa, yana ciyarwa, yana amfanar da jama'a. Babu shakka sun san ba za su zama ɗaya ba da bawa wanda shi karan kansa bai amfanar da kansa ba, balle ya amfanar da wani, da kuma wanda shi ya amfana kuma ya amfanar, ba za su daidaita su ba. Amma kuma suna daidaita Allah da gumakan da suke bautawa, tare da cewa Allah ta'ala shi ne wanda ya ba da arziki, shi yake ba su ci da sha da komai da suke ciki, duk abin da suke rayuwa a cikinsa Allah ne yake ba su. Sun yarda da haka, sun yi imani da haka, kuma sun yarda cewa waɗannan abubuwan da suke bautawa ba su taɓa tsinana wa kansu komai ba, su abin da ake bautawa ballantana su tsinana musu wani abu, sun sani. Amma kuma sun bar Allah, sun zo suna bautar wani ba Allah ba, kaga babu shakka abu ne wanda yake da muni kwarai da gaske. Ko da a ce sun tsaya sun yi darasi a cikin rayuwarsu ta yau da gobe, kawai ya isa su gane munin abin da suke ciki. Allah ce daraballahu masalan, Ubangiji ya ba da misali, abdan na wani bawa, mamlukan wanda yake an mallake shi, bawan da ake mallaka, la yaqdiru ala shay'in, wanda ba zai iya yin katabus ba, ba zai iya komai ba. Wa man razaqnahu minna rizqan hasanan, da kuma wanda shi muka bashi arziki mai kyau, wato mai arziki nagari, fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra, yana ciyar da arzikin nan nasa sirran wa jaharan, a boye da kuma a bayyane. Hal yastawun, za su zama daidai da waɗanda haka suke, da waɗanda kuma su suna iya ciyar da abinda suka samu, suna da abinda suke samu kuma suna ciyarwa, ba za su zama daidai ba, ku kanku kun sani. To wannan misali ne Ubangiji yake bayarwa, ɗaya da suka ɗauki gumaka ko suka ɗauki wasu abubuwan da ba za su tsinana musu komai a rayuwa ba, suka bar Allah wanda shi yake musu komai a rayuwa, shi yake ba su abinci sirran wa jaharan, amma kuma sun bashi sun koma su rike waɗanda ba za su tsinana wa kansu komai ba. To a karan kansu sun san cewa bawan da yake ba shi da katabus, ba abinda zai iya yi a rayuwarsa, da kuma wanda yake ɗa ne zai iya samowa, sannan ya amfanar da mutanensu, ba su daidaita su ba, to za ku daidaita Allah kuma da bayinsa? Kun san cewa duk waɗannan bayin Allah ne. Wasu malamai suka ce wannan misali ne Ubangiji ta'ala yake bayarwa na kafiri da mumini. To kafiri shi ne abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in, shi kuma mumini shi ne man razaqnahu minna rizqan hasanan. Kafiri shi ne wanda yake a matsayin kamar bawa ne wanda yake an mallake shi, ba shi da katabus akan komai, wato ba shi da wani abin da zai yi ya girbi amfaninsa nan gaba, duk aikinsa a banza yake yi. ومثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. تو أيكن كافرين كمرك والولياتي ده وان ده يكي بيجين كشي زي لك همقو هذا قنيس يسمان يرواني هل سيازو يقبابو كومي أدن يسامو أبنجي كما أبنجي يبيا مسه يبيا مشي أيكن ده يبيا مسه حسابا سشككي. To haka aikin kafiri yake, ba shi da wani amfani, ba zai amfane shi ba, ballantana ya amfani wani. Wasu malamai suka ce shi ne abdan mamlukan, shi kuma man razaqnahu minna rizqan hasanan, shi ne mumini wanda zai amfana a rayuwarsa ta duniya, Ubangiji zai ba shi rayuwa mai daɗi a nan, walanuhiyannahu hayatan tayyibatan, Ubangiji zai ba shi rayuwa mai kyau a nan, sannan a lahira kuma Ubangiji ya ba shi sakamako gwaggwaba. Saboda haka kaga shi ne man razaqnahu minna rizqan hasanan. Haka wasu malamai suka ce duk misalin zai dauki duka abubuwan guda biyu, mai bautar wani ba Allah ba, to daidai yake da wanda yake abdul mamluk, shi ma abinda yake bautawa din daidai yake da abdul mamluk, la yashiru ala shay, babu abinda za su iya tsinana wa kansu da shi wanda yake bautawa, da wanda ake bauta ba za su tsinana wa kansu da komai ba. Sannan mumini shi kuma da abinda yake bautawa shine Allah ta'ala, Allah ta'ala shine komai yake a hannunsa, sannan shi ne zai ni'imta mumini da rayuwa mai kyau a nan duniya, kuma ya ni'imta shi da kyakkyawar rayuwa a lahira. Allah ya ce alhamdulillah. Idan wannan misali ya fito fili, ya tabbata cewa Allah ta'ala shi ne wanda yake bayarwa, shi yake hanawa, shi yake azartawa, shi yake ciyar da ku, shi ya samar da ku daga babu har ya kawo ku zuwa wannan matsayi, da har za ku ɗauki kuna bauta Allah. In har shi ya muku wannan, kuma za ku taɓa daidaita bawa wanda baya da komai, da wanda yake iya motsi ba, ɗa mai ƴanci wanda yake iya motsi, kun yarda cewa haka ba za ta taɓa yiwuwa ba?
to yanzu ya tabbata Allah ta'ala shi kadai ya cancanta a bauta masa, don haka sai Ubangiji ce alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah. Bal aktharuhum la ya'lamu, a da yawa daga cikin su ba su sani ba, wato ba su da ilimi, suna yin abinda suke yi bisa jahilci ba bisa ilimi ba. Sannan Ubangiji ya bada wani misalin nabi.
وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يعمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
سنة أبنجي يتشي وضرب الله مثلا كما أبنجي يا بعد ونمثالا رجلين متانين قدابي أحدهما أبكم لا ينسو كرماني وبيبيني لا يقدر على شيء بايا إيهين كومي وهو كل على مولاه كما يزن نوي أكم أبن جدنسا أينما يوجهه لا يأتي بخير لأن أبن جدنسا يفس كان سد شيت وبذيزه دون الخير با. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل شن دشيد وند يكيهم أمرني دا آدل شذاس زمت أيام وهو على صراط مستقيم كما شينا بس تفريكي مدي ديش فابو شكا بذاس زمت أيام وانا وانا مثالي لشيوا أبن جد تعالى تكانن أبا بند سكي باو تاوى da kuma Allah ta'ala wanda shine abin bauta na gaskiya. Ubangiji ya sifanta ababen da suke bautawa da mutumin da yake abukamu bebe ne, baya iya magana baya ji baya magana. Allah ya sifanta da summun bukumun, ba sa ji ba sa magana. Sannan la yaqdiru ala shay'in, baya iya yin komai, to ba zai iya katabus ba saboda kamar wanda duk gaba ɗaya gabobinsa sun mutu ba zai iya motsa su ba, wanda kuma haka su waɗannan abubuwan da suke bautawa suke, sawa'un ya rike dutse ne ko ya rike wani itace ko wani sassaƙaƙƙen abu ko wani ƙarfe ko ma menene ya rike yana bauta wannan abun, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yaqsuna biha am lahum a'yunun يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون. الله يقول سنة ده هنائيني لهم أرجل سنة ده قفافوا أن يمشون بها ده سكيت فيها ده سكيت أقول جنا بس قفافوا أما سنة فيها ده قفافوا أم لهم أيد يبصرون بها فسنة ده هنائيني ده سكاما سشافا سكاما سليكي سجيكي سنة ده ونا قا هنائيني نكم موسى أما بس ينكمي ده سوبا am lahum a'yunun yubshir ko suna da idanuwa wanda suke gani, da idanuwan nan kun yi su da ranar amma ba sa gani ai da su, ko kuma suna da kunne da suke ji kun lika kunnan na tabo amma ba ya ji ai, to saboda haka kuma kan naku suke kamar mutumin da yake bebe kuma duk gabobinsa gaba ɗaya sun mutu ba sa baya iya komai la yaqdiru ala shay wa huwa kallun ala maula, ya zama nauyi akan ubangidansa saboda haka shi ba zai tsina na ubangidan ko ba sai dai ubangidan kulle ya nemo masa abinci a ci da shi, nan da can ba zai iya motsa ba sai an motsa shi, to zai zama daya da mutumin aina mai wajhu la yati bisa, duk inda zai sa shi ba zai kawo wani alkhairi ba, duk inda zai fuskantar da shi ba wani alkhairi zai iya kawo, ba wani abu mai amfani da zai iya kawo, zai zama daya da wanda shi ba haka yake ba, wanda yake da lafiyayyen sura lafiyayyen halitta mai cikakken iko wanda sai dai a dogara da shi, shi ba sai ya dogara da wani ba. Babu shakka Ubangiji ta'ala shi yake da sifofin kamala, duk sifofin kamala yana da su, yana ji yana gani ya sani ko yana da cikakkiyar rayuwa da suke tsaye da zatinsa, sannan yana da cikakken iko, za ku daidaita shi da waɗanda wanda yake shi haka sifarsa take, ba za ku taɓa daidaita shi ba. Shi yasa ya ce hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli, zai zama ɗaya da wanda yake umarni da adalci wanda shine Allah, wanda shine Ubangiji ta'ala, kamar yadda a cikin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati bi yadika, adlun fiya huk abinan adlun fiya qada'uka, yake cewa ni bawanka ne dan bawanka dan baiwarka, makwarkwadata tana a hannunka, duk abinda ka hukunta a kaina adalci ne, to babu abinda zaka hukunta a kaina wanda ba adalci ba. Umarnin Ubangiji da hannunsa da abinda yake kaddara wa bawansa da adalci ne, babu wani abinda Ubangiji yake fita wajen adalci, duk ko menene ya kaddara wa bawansa. Kai a karan kanka zaka iya samun abinda zai maka dadi da wanda ba zai maka dadi ba, amma a gurin Ubangiji babu wani abinda yake ba adalci ba. Shi yasa yazo a hadisin Zaid ibn Arqam, a hadisin Zaid ibn Sabit, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace da Allah ta'ala zai halaka waɗanda suke sambai duka da wanda suke ƙasa duka, duk gaba ɗaya halaka su, da ya halaka su la ahlakahum wa huwa ghayru zalimin bil, da ya halaka su ba tare da ya zama azzalimi, ba a kira shi azzalimi ba. Saboda me? Saboda haƙƙin da yake da shi akan bayansa ba za su iya biya ba, su kuma gajiya wanda suke da ita ta cancanta duk hukuncin da zai iya musu ya musu. Sauraka Ubangiji shine ya amuru bil adl, yake umarni da ke da adalci, za su zama ɗaya da wancan wanda ba iya komai, ba za su zama ɗaya ba. Wasu malamai suka ce wannan misali ne shi ma na mumini da kafiri, mumini wanda yake kafiri wanda yake rajulun ne abkam ne la yaqdiru ala shay, bebe ne sannan kuma ba shi da katabus akan komai, to babu abinda zai iya yi na alkhairi, zai zama daidai da mumini wanda yake iya yin alkhairi, kuma duk inda aka aje shi za a ga alkhairi, domin ɗabi'ar mumini duk inda yake to akwai alkhairi tare da shi, mumini baya rasa alkhairi ko ya yake. Kuma haka ya kamata kowane musulmi ya yi kokarin ya zama Annabi sallallahu alaihi wasallam misalin mumini da bishiyar dabino wanda a kowane yanayi a cikin amfani take, kuma babu abin yarwa a jikinta. Ita ce masalul mu'min, kamar yadda Annabi ya faɗa, ta ce misalin mumini, ta ce shajaratin tayyiba da Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratu Ibrahim. Sauraka haka ya kamata mumini ya zama mubarakan aina ma kan, ya zama mai albarka ne a duk inda yake, duk inda kake ya zamana ana amfanuwa da kai, ana karuwa da kai. Kuma kaga wannan har ila yau wannan ayar tana nuna mana a musulunci ana son mutum ya zama mai amfani, mai kazar-kazar wanda zai amfana da 'yan uwansa, kai ya zama kaddun alal nas, kai ya zama nauyi ne kawai akan mutane, kullum sai dai shi a taimaka masa, amma shi ba ta inda zai taimaka, wanda ba koyarwar musulunci ba ce. Shi yasa babu wani addini da ya yaƙi, wato babu wani addini ko wani tsari da ya yaƙi zaman banza kamar musulunci. Shi ya fi kowane addini yaƙar zaman kashe wando. Shi yasa wato sahabbai duka babu wanda ya yi zaman kashe wando, wato hatta ashabu suffa da kuka ji an ce ashabu suffa wanda da suka yi hijira zuwa Madina ba su samu gidaje ba, suka rika kwana a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da su ne ake cewa ashabu suffa. Su ma duk wanda ya samu gida tashi yake koma gidansa, in bai da aure ya aure, amma ba wanda yake zama a cikin masallaci dindindin. Kan ku ɗauka wata ibada ce ta musamman suka samarwa kansu ta zama a masallaci ba inda za su, har a rika ganin cewa akwai wanda su kuma suna kwaikwayansu, a'a su sun zo ne saboda babu gurin da zai, farkon da aka yi hijira kowa zai kama zai samu ɗan uwansa wanda zai zauna gurinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rarraba mutanen Madina jama'ar da suka yi hijira muhajirun, ce kai ku tafi da wani, kai ma ku tafi da wani, kai ma ku tafi da wani, to kaga dole ne za a cika, kuma mutane ba daina hijirar akai ba, duk waɗanda suka yi imani zama za su yi hijira, tunda ba a rufe kofar hijira ba a lokacin. To saboda haka kowa ya ɗauki kasan da zai iya riƙewa, wanda suka zo babu sai suke zama a masallaci, su ma duk wanda ya samu mahalli sai ya tashi ya koma mahallinsa, Sa'ad ibn Abi Waqqas yana cikin wanda suka zauna a Suffa, amma kuma a tarihin sa zaka jira daga cikin waɗanda suke masu kudin sahabbai masu hannu da shuni, wato daga baya ya samu mahalli ya je kuma ya shiga cikin harkar kasuwancin sa yayi kudi, dan yana daga cikin wanda suka rika ciyar da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatinsa. Sai yana cikin wanda suka rika kai musu abincin shekara da za su ci, duk shekara za su aje musu abin da za su ci. Saboda haka shi wannan zama a Suffa ba wai zama bane na zindin na kashe wando, ba su da inda suke zuwa sai masallaci. A'a, a nan din ma a hakan a wannan masallacin sukan fita su je su yi kwadago a waje, su yi ko dai su yi noma ko su yi wani abu da za su samu, sannan su dawo. A haka suke, ba wai zauna suke ba sa fita ko ina ba, suna fita su je su nemi abin da za su iya yi sannan su dawo masallacin, gurin kwana ne ba su da shi. Wannan shi ne asalin samun Suffa din da aka ci, har wasu suka ce ai daga nan aka samu Sufi wanda shi kuma zai zauna a masallaci ba inda zai je. Kaga wannan kuskuren fahimta ne. Na farko dai kalmar Sufi din ma daga Suf ne, daga gashin dabbobi ne da suke sawa, ba daga Suffa bane. In daga Suffa ne a ka'idar Larabci Sufi za a ce ba Sufi ba. Saboda haka su waɗannan su kansu zaman su a nan ba zama bane haka kawai, suna fita su je su nemo, kamar da za ka ga hadisi a cikin Sahih Bukhari wanda yake nuna haka, suna fita su je su nemo abinci ko su yi noma ko su abin da, sannan su dawo, sannan su dawo gurin kwanansu, sannan wanda duk ya samu mahalli a cikin su sai ya je ya abin nan. Abu Huraira ai rashin wanda suka zauna a gurin, amma shi ma karanta tarihin sa kaga shi ma da ƙarshe mai kuɗi ya zama. Kasa ana maganar Abu Huraira yana zama baya samun abinci ma sai idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ya ci. Na'am, ya lizimci Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kowa, ya lizimci Annabi sallallahu alaihi wasallam lizimta ba kadan ba, yayin da kowa ya wasu ƴan kasuwa suka tafi kasuwancin su, ƴan masu abin da ƴan manoma suka tafi gonakin su, to Abu Hurairah shi in ya ji manzo Allah ya fita ya tafi can, to ya bi shi. Shi yasa baya da wani abin da zai ci sai in an kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci, amma daga baya ya fita ya da addini, ya fita ya da ilimi, an bashi matsayi ma ya rike, an bashi matsayi na gwamnati ya rike, kuma daga baya Allah ta'ala ya sa ya auri wata mata da ake kira Busra, tana da kuɗi, yayi kasuwanci shi ma ya samu abin da ya samu, shi ma ya zama mai kuɗi. Wanda aka ce tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa maliha wa li hasabiha wa li diniha wa 'alayka bi dhati ad-din talimat yadaka. Kasa waɗannan abubuwa huɗu da Allah ta'ala ya faɗa, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ba wai yana nufin cewa haramun ne ka auri mace din tana da kyau ko dukiya ko matsayi ko asali ba. Abinda yake da muni shine ka manta da batun addinin ta, ka tsaya kawai duban dukiyar ta kake ko da ba ta da addini, ko ka dubi matsayinta, ko ka dubi asalinta, ko ka dubi kyanta ba tare da ka dubi addinin ta ba, wannan shine matsalar. Amma idan da za ka samu wadda ta hada hudun, ai kaga ka bi wanda shi bai samu hakan ba. Wanda ya samu wadda ta hada jamal da mal da hasab da mansib da din, kaga babu shakka wannan ya fi cabawa. To sannan wanda kuma ya samu uku amma da addini a ciki, ko ya samu biyu amma da addini a ciki, to haka ake so. To haka shi ma Abu Huraira a lokacin ya samu ya auri mace sunanta Busra, yana da kuɗi kuma ya samu kuɗi shi ma. Saboda haka shi ma ya taimaka wa mutane, yadda kwakwalen mutane suke zato kullum aka faɗa Abu Huraira wani ne wanda cikin rayuwar wahala kawai yayi ya gama, a'a shi ma ya yi fafutuka. Da haka musulunci ya fi kowa wato zigaya jama'ar su ci tashi su nemi na kansu su yi wani abu, su ma su amfanar da al'umma. Shi yasa ita kanta zakka, za ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga mutanen da suke ƙarfafa ne suna iya zuwa kasuwa su yi dako, ko da suna da alamar talauci, ya ce to zan ba ku, da kun ce kuna son ba ku, amma ku sani ƙarfafa irin ku bai kamata su karɓa ba. Kamata ai ka je ka nemi kai ma ka zo ka zama cikin masu kawowa, ka zama cikin masu kawowa. To haka musulunci, shi yasa daular musulunci da ƙara gaba mutane na ƙara samun walwala, ba wahala aka ci gaba da samu ba, walwala aka rika samu har ta zo ana neman kai da dukiya ma, ana neman wa za a bawa, kowa aka zo da shi ce shi fa ta ishe shi, kowa aka nuna masa ce shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa ba talauci yake ji musu tsoro, ba za su samu talauci da zai halaka. Abin da yake ji musu tsoro su rika gasa ma wajen tara dukiya. Mal faqra akhsha alaykum walakin akhsha an ta'tikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuh. Abinda ba talauci nake ji muku tsoro ba, ina jin ku samu duniyar sannan kuma ku rika yin gasa a cikin ta kamar yadda mutanen farko suka rika gasa a cikin harkar duniya, ta halaka ku kamar yadda ta halaka su. Sauraka musulunci ya hana barace barace. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar ya ma faɗi waɗanda su kadai ya kamata su yi bara a taimaka musu a cikin hadisin Qabisa. I'lam ya Qabisa innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalath. Ya faɗi mutane uku yace su kadai ne za su je su ce a taimaka musu. Mutumin da yake tahammala hamala, babban mutum ne, ana rigima, mutane biyu ko kungiyoyi biyu suna rigima, rigimar nan ba za ta warware ba sai da kuɗi. Yace shi ya dauka nawa ne a kaza ne, yace to shikenan ni zan bayar. To wannan yana da kyau a taimaka a bashi kuɗin in bayan da shi dan ya warware wannan matsalar. Wannan ya iya zuwa ya bayani babu komai. Ko mutumin da yake yana da dukiya lokaci ɗaya talauci ya auka masa, shi ma mutanen garin sai zo su, to wannan babban mutum ne, da yana da wadata kuma mutum ne mai taimakawa, amma ga shi halin da ya shiga ciki sai a tattaimaka masa dan ya dawo ya farfado ya ci gaba da taimakawa. Ko mutumin da yana da gonaki misali, sai Allah ta'ala ya aiko wani wata ja'iha wata musibar sai ta laƙume kayan amfanin gonar, wani da sto da yake aje abinci yana sayarwa lokaci guda, wani abu ya zo gobara ko wani abu ya ci, to shi ma sai a taimaka masa har sai ya dawo da jarinsa ko ya dawo da hayyacinsa, shi ma sai ya ci gaba da abin. Yace fa ma siwa zalika ya qabisatu min al-mas'ala fa suhtun ya'kuluha sahibuha suhta. Ce duk wata roƙo kuma ba wannan ba, to haramun ne mutum yake ci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yati yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahab. Dayan ku ba zai daina roƙo ba har sai ya zo ranar gobe kiyama ba tsokan nama a fuskarsa. Wato dai ya zubar da mutuncinsa, kuma mutunci a fuska yake, to dai ya zubar da mutuncin nasa. Saboda haka alamar zubewar mutuncinsa a ranar gobe kiyama ga fuskar sa kwarangwal. To aka ce roƙo ba wai ana nufin wanda zai dauko roƙo ba, ko dan buhu kawai tsaya a kofar masallaci yana abadi, ba wai shi kadai ne mai roƙo ba, har da zai rika bin office na ma'aikatan gwamnati ko ya rika bin gidajen yan siyasa, duk wani roƙo ne. Wani ya dauka inda ka je gurin honorable ko ka je gurin wani minista ko wannan ba roƙo kai ba, a'a shi ma roƙo ne, duk abinda za a iya cin mutuncinka a kansa to kamata ka guje masa, tunda ba cewa aka yi ya baka ba. Inda yau cewa aka yi haƙƙin ka ne je ka karɓo, to ka je da izar ka kanka sama ka ce a bani. Yanzu ka ga zakka haƙƙi ne na abin nan, zakka haƙƙi ne, wanda duk ya cancanci bashi zakka to haƙƙi ne, kar ka ɗauka alfarma kake masa. Allah na ta'ala ya kasa ya bashi, ya ce lil fuqara'i wal masakin, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Don haka wannan lamun istihqaq ce, ya cancanci abin a bashi nashi ne. Da haka mai kuɗi lokacin da kake fidda zakka ka sani haƙƙin wasu ne kake mayar musu da kayan su. Shi yasa Allah ce to atu haqqahu yawma hasadihi haqqahu, saboda haka haƙƙin sa ne kake bashi. Amma da yake a jahilci ake yin abin, sai ka ga wai mai wadata in zai bada zakka ya jera mutane sun yi layi, kuma an rike bulala ana dukan jama'a ana raba musu, ana kyaran su, ana musu tsawa. To wanda ya zo karɓa haƙƙinsa don me za ka dake shi? Sannan kuma wannan shi yasa ya zama na bai halatta mai mutum ya ɓoye zakka ya aje zakkarsa ba lokacin fitar da ita yayi, ya ce sai Ramadan, lokacin ya fitar da ita tun Rajab, amma ya ce sai Ramadan saboda in samu falalar Ramadan. Ai ba kuɗinka ba ne, don me za ka riƙe kuɗin mutane ka ce ka samu falalar Ramadan da shi? Ka ba wa mutane kuɗin ka iya gabato da zakka kafin lokacinta, wannan kai kaga dama kayanka ne, in kaga dama ka jawo shi kafin lokaci. Amma in lokacin yayi to baka da haƙƙin kuma da zaka ce a zan jira lokaci kaza, ba ladan da zaka samu laifi kake a wannan lokacin, don ka rike masu haƙƙi haƙƙin su. To saboda haka ita kanta zakka ba wai wani abu bane da ake son mutum ya wulakanta kansa ko a wulakanta saboda ita haƙƙin sa ne zai je karba kuma wataƙila shi ma in Allah ta'ala ya masa gamo da katar sai ga shi ma yana taimaka ma wasu to haka musulunci yake so ya ga cewa har kullun ƴaƴansa motsawa suke yin aiki suke yi bai dace a ce ana samu masu zaman kashe wando ba ina jin kun ga abin da aka rubuta a jaridar Daily Trust na kwana uku ne ko hudu da suka wuce a baya jihohin da suka fi ɗan zaman kashe wando sai ga shi an rubuta Bauchi to kaga irin wanda sai kai mamaki dan menene za a samu ɗan zaman kashe wando din Bauchi jiha ce ta musulmi musulunci kuma yana cikin wanda yake zuga mutane a tashi a nemi na kai ka tashi ka nema kanka tsaya ka ce sai gwamnati ta baka a je gwamnati ne ta zalincin sa tunda Allah ta'ala ya sanya abincin kowa a cikin kasa wa kaddara da ya akwata ka nema ubangiji zai baka in kuma waɗanda sun cinye maka haƙƙin su ka basu akwai ranar indillanci akwai lokacin da za ka karɓi haƙƙin lokacin da ka fi tsantantar a baka kayanka lokacin da kowa yake son wani abu koya yake ya kara a mizanin hasanatinsa saboda ka basu kai ka je ka nemi naka Allah ta'ala ba zai hana ka ba in ka nema ubangiji ta'ala zai taimaka maka wallazina jahadu fina da nahdiyannahum subulana wannan subul ne na rayuwa gaba daya da addini ta rayuwa gaba daya kai dai tashi kai wani fafutuka yi wani abu sai ubangiji ta'ala ya taimaka maka wa huwa ala siratin mustaqim kuma yana bisa tafarki madaidaici wato ubangiji ta'ala yana bisa tafarki madaidaici ko kuma shi wannan bawa mumini yana bisa tafarki madaidaici Allah ta'ala ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida law shopping complex daura da randa ba naunti kasuwar runti bauchi state nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka 0806030275 ga namban a cikin harshen turanci 0806030275 wassalamu alaikum warahmatullahi